الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يو منا تلاتة شرين دباقوي غوطة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقا مكة ذوى مدينة شكرا دوبو دلي هدو لأربعين دا هدو وان دي دقو مشاة تقوص غوطة هدو ميلادية دوبو بيو دا شرين دا أكو وما الله تعالى دعو دمو alomin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a wannan wuri mai albarka a jiya in ba manta ba wato mun kwana karshen aya ta 10 a cikin wannan sura mai albarka wato suratul kafi yau kuma insha Allah zamu tashi akan aya ta 11 muna roƙon agajin ubangiji cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani sa ubangiji yace fadaraba
alarauna ala azanihim fil kahfi sinina adada
na'am Ubangiji subhanahu wata'ala da ya bude kessar wa'annan samari yake cewa a baya am hasibta anna ashabal kafi wa raqimi kanu min ayatina ajaba Ubangiji yace is awal fityatu wato ko yace am hasibta kana zato cewa ashabal kafi wato ma abuta kogo warraqimi da allo da aka rubuta sunayen su da tarihin su a kissarsu kanu min ayatina ajaban wato ta kasance tana daga cikin ayoyinmu na mamaki ba ita kadai ce ayan ubangiji wato wadda take cike da ban mamaki ba amma ita ayan nan ta ashabul kafi wato kissar nan ta su wato aya ce wadda hakika tana cike wato da manyan abun mamaki a cikin ta Allah yace cewa is awal fityatu tunayayen da wayannan samari wato suka taro kogo wato suka taro wato ilal kafi is awal fityatu ilal kafi yayin da wadannan samari suka taro zuwa ga kogo faqalu suka ce wato rabbana atina min ladunka rahama ubangije ka bamu wato arziki daga wajenka wa hayyi ilana min amrina rashada kuma ka tsara mana sauki a cikin lamarinmu mana ka kyautata mana hanyar da zaka ci da mu dai mun fito dan Allah kuma ga mu ga Allah saboda haka a wannan kogo sun zauna wato kamar a matsayin bakin Allah ne saboda haka sun zauna domin su bauta wa ubangijin su ubangiji yace fadarabna ala azanin fil kafi sinina adadan wato sai muka buga akan kunnuwan su mana kenan muka sa su kai bacci muka wato sa musu barci wato sinina adada a fil kafi a cikin kogo sinina adada shekaru kididdigaggu mana ubangiji sai ya sa su kai bacci shine ai wato a amannahu muka bartar da su muka sa su kai bacci wato sinina adadan shekaru kididdigaggu a shekara 300 wato a kirgen lissafin watan shamsiya lissafin shamsiya shine wato shekara tana da kwana 365 kenan mun gane ko shekara tana da kwana 365 ita ce wato kirgen wato lissafin shamsiya amma kamariya shekara tana da kwana 360 ne daidai saboda haka zaka samu adadin kusan kwana 9 a cikin shekara 300 nan kowace shekara tana in ka lissafa juyi da ake samu a shekara yana zuwa ne a kowace shekara 33 da wasu watanni nan ne za a samu juyi abinda nake nufi da juyi yanzu misalin muna cikin Ramadan a ce ana ruwan sama a Ramadan idan aka daina ruwan sama a Ramadan kafin ruwan sama ya dawo cikin Ramadan sai an samu shekara 33 to shine har Bahaushe yake cewa ba kowa ke kallon juyi uku ba ko to wannan shine to wannan adadin lissafin ne shine lissafin da suke na wato shamsiya da lissafin kwanakin rana wanda zaka samu a shekarun Bature ana samun wato kowace shekara tana dauke da kwana 365 da awa 15 awa 15 awa 12 awa 12 da awa 12 mun gane ko yawa haka ne lissafin ko masu na'am haka yake ko yawa to wannan lissafin shamsiya ne amma shi yasa in aka samu shekara 4 zaka ga watan February yayi kwana 29 sannan kuma sai dawo yana yin kwana 28 sai yayi shekara 3 a nan shekara 4 sai sake yin kwana 29 to nan da yake samu shi yasa zaka ya ce maka sarasa 190 wa zadu 9 zai kare shekara 9 idan kamariya ne dole ne sai kai samu wannan karin zai tashi shekara 309 amma idan lissafin shamsiya ne shekara 300 ne daidai saboda haka wannan shine baccin da wayannan mutane suka yi a cikin wannan kogo yawa suna kwance tsawon shekara 300 suna bacci Allah ya ce suma ba'athnahum sannan kuma sai
na hum li na'lama ayyul hizbaini hasaili ma labisu amada
ubangiji ya ce suma ba'athnahum sannan sai muka farkar da su daga wannan dogon baccin Allah ya ce mun yi haka ne li na'lama dan mu sani amma malamai suka ce ilmu mushahada ai Allah kan ya riga ya sani inda shi yake gudanar da komai amma dan ya nuna mutane su sani amma sai jingina wa kansa sanin mun yi dan mu sani ne amma dai dan a karantar da mutane ne wato ayyul hizbaini cewa a cikin jama'an nan guda biyu wato wane ne a hasali malabi su zai iya kiyaye tsawon zaman su shine ayyul hizbaini ma'ana al-fariqain al-mukhtalifain fi muddatil husain jama'a biyu da suka yi sabani a tsawon zaman su saboda an samu sabani tsakanin wato yahudu akan asalin zaman wayannan mutanen da su da nasara sune hizbaini su kristoci da lissafin su da suka yi mutanen linjila domin an samu sabani an ce su ashabul kahfi kam sun shiga kogon nan ne a zamanin annabi Musa ko kuma a zamanin annabi Isa ne mana bayan annabi Isa ne don wasu sun ce an yi ashabul kafi bayan annabi Isa kafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun ce a tsakanin annabi Musa ne bayan annabi Musa ne kafin annabi Isa to shine hizbainul mukhtalifain ne kenan da Allah ya ce wato ayyul hizbaini waye a cikin jama'a biyu ne al-fariqaini al-mukhtalifain fi muddatil su waye suka yi sabani to a cikin su waye a hasali malabisu yafi kiyaye tsawon zaman su wato don gani da dadewar su a cikin kogo wato amadan gayar zaman su waye yafi ganowa gayar zaman su to sabanin da suka yi wayannan sun yi lissafin kamariya wannan kuma sun yi lissafin wato shamsiya Allah sai ya ce nahnu
naqsu alayka naba'ahum bil haqq innahum fidyatu ma namanu bi rabbihim wa zidnahum hudaya
ubangiji yace nahnu naqsu alayka naba'ahum mu za mu baka labarin su wato yana ga ubangiji yana wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu za mu baka labarin su bil haqqi da gaskiya innahum fityatun wa'annan dai wadansu samari ne amanu bi rabbihim suka yi imani da ubangijin su wazinnahum gudan sai kuma kara musu wato shiriya wato sai kara musu shiriya karin shiriyar da Allah ya musu domin sun samu jaruntaka wajen gaya wa sarki da kayanusu cewa wato sun samu jaruntaka wajen gaya wa sarki da kayanusu cewa su ba za su bauta ma wani ubangiji ko ma bayan Allah ba yawa sun yi wannan jaruntaka duk da yadda shi da kayanusu yake kashe mutane amma su samarin nan sun fito sun gaya masa kenan wato ko me zai bayu ma ya bayu cewa su ba za su bauta wato wani Allah ba shine Allah yake cewa wato warabatna ala qulubihim sai muka daure zuciyarsu muka sa wato ba za su ji kunyar fadan gaskiya ba
idakamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idhan yabada
na'am ubangiji yace warabatna ala qulubihim sai muka daure zuciyarsu ma'ana qawwaynaha ala qaulil haqqi muka daure zuciyarsu akan fadan gaskiya izqamu yayin da suka tsaya ai bene dai malikuhum wato gaba ga sarkin su da kayanu su wa gad amarhum bi sujudil asnami domin shi da kayanu su yayi musu umarni su sujada a gunki a gaban sa su kuma suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi ubangijinmu shine ubangijin samai da kasai lan nad'u min dunihi ilahan mu ba za mu bauta mu wani ubangiji tare da shi ba yawa shi daga ya nusu yana nuna musu girman mulkin sa ne da yana musu barazana sai suka ce to ai mu ubangiji mu shine ubangiji samai da kasai saboda haka me zaka nuna mana ubangiji mu shine ubangiji samai da kasai mu dai lan nad'u min dunihi ba za mu ta bauta mu wani kuma bayan Allah ba ilahan a matsayin wato ubangiji lagar kulna idan shatatan in har muka ce za mu bauta ma wani ba Allah ba ai mun faɗi ƙarya ai wato in an ce ashatatu wuce gona da iri kenan kai guluwi a cikin abu shine wato ka yarda da Allah kuma ka sake yarda da wani gunki kuma bayan Allah a matsayin wato abun bauta suka ce to ai wannan guluwi ne shine ake cewa ashatatu din kenan ma'ana ai kaulan wato kaulan za shatatu mun faɗi magana ta ƙarya shine ifratan fil kufri ai mun wuce gona da ili a cikin kafirci inda auna ilahan ghayra lahi fardan inda ma a wajen kaddarawa za mu bauta ma wani wanda ba Allah ba to ai da mun yi wato abinda kuma wato mun wuce gona da ili wato a cikin kafirci na'am
ha ulai qaumun attakazu min dunihi alaha
na'am
aula yatuna alaihim bisultanin bayyin
na'am
fa ma nazala mimma naftari ala allahi kadhiba
wa idh tazaltumuhum
wa ma ya'buduna illa allah fa au ila al-kahfi yahir lakum rabbukum
na'amati
wa yahir lakum min amrikum marfiqa
ubangiji yake cewa wato wa'annan samari wato suke cewa rabbuna rabbus samawati wal ardh ubangijin mu shine ubangijin samai da kasai lan nad'u min dunihi ilahan mu bazan bauta mu ubangiji kuma bayan sa ba saboda haka ba za mu sidal bauta wa gunki ba komai za kai mana sai dai kai mana lagar kulna idan shatata in har muka yadda muka ce zan bauta wa gunki kuma bayan Allah kenan ai mun wuce gona da iri a wajen bauta ga wanda ya halice mai mana ko yan ko ban bauta masa mu je mu fada a gaban gunki Allah ya ce ha'ula'i qaumun attakadu min dunihi alaha wa'annan wato sune mutanen mu wato atawo bayanin ne akan maganar da su suke yi wato kamar kenan su ce to mu tun da ba za mu bauta wa gunki ba mun gane ko to saboda haka a mu wato da suka ce rabbuna rabbus samawati lan nad'u min dunihi ilaha ba za mu bauta ba wani ubangiji kuma bayan Allah ba mun gane ko sai suka ce to amma ga waɗannan ƴan uwan namu su kan ittakalu min dunihi alaha su riki gumaka kuma bayan Allah kenan mu ba za mu bautar gunki kamar da sauran ƴan uwan mu dan suke bautar gunki ba mun gane shine a tsaho bayanin din kenan yawa mu ba za mu bauta gunki kamar da sauran ƴan uwan mu ƴan garin mu da jinin mu suke wato bautar gunki ba shine Allah sai yake cewa sai suka ce ha'ula'i qaumuna ai ga sauran jama'a ta mu nan jama'ar gari su kan ittakazu min dunihi alaha sai riki koma bayan Allah wato a matsayin gunki a matsayin gunki koma bayan Allah a matsayin wato abin bauta laulaya tuna alaihim bisultan me yasa ba za ta tambaye guma kan su ka musu hujjoji masu karfi ba mu hujjar mu shine ubangiji mu shine ubangiji ya ci samai da kasai to amma su masu bautar gunkin su tambaye guma kan ma su ba su hujja mai karfi akan bauta musu da suke yi shine suke cewa laulaya tuna alaihim bisultan bayyin me yasa ba za su roke su ka musu hujja bayyananniya ba tunda kenan ashe wato babu wata hujja suke bautawa gunki suna bauta masa ne saboda zalunci sai suka ce to faman azlam mimman iftara alla kadhiba ai babu wanda yafi zalunci sama da mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah mun gane ko menene jingina wa Allah ƙarya shi da ka jingina wa Allah abokin shirka ka ce gunki abokin shirkar ubangiji ne mun gane ko saboda haka wai waɗansu daga cikin samarin ne suke wannan bayani da suka ce su ba za su bautawa kowa ba sai Allah da shi halicci samai da kasai sai suka ce amma ƴan uwanmu da suke bauta gumaka su tambayi gumakan mana su ji mai gumakan suka halitta musu mai gumakan suka halitta wanda za su ga musu da cewa ai lalle sun cancanta su bauta musu yawa shine suka ce laulai atuna yawa laulai atuna bi ayatin ko alaihim bisultan mubin yasa bayyin yasa ba su ce su ka musu hujja bayyananniya ba na'am
ana kana ta yi
Ubangiji yace wa idh tazaltumuhum to tuna yayin da tunda a kisan da muka karanta jiya shi sarki da kayanu su ya ba su lokaci su je su yi nazari akan halin su ko dai su bauta ma gumaka ko ya kashe su to shine da yake ya gan su matasa yace to ni bana san kashe matasa saboda irin gudumawa da matashi yake bayarwa wajen gina al'umma, amma ku je ku shawara kafin na dawo. To da su ga ba zai yiwu su ci gaba da rayuwa karkashin wannan sarkin ba, akwai barazana a rayuwarsu, shikenan kuma sai su kaurace. Wato shine suke cewa wa idza tazaltumuhum, wato yayin da suka kaurace musu wa ma ya abuduna, da abin da suke bautawa wato suka kaurace musu illalla ko wa idza tazaltumuhum ma ya abuduna illalla suka na
fa'u ila al-kahf,
na magana nake ji magana yake na tsallake. To ubangiji yake cewa wa idza tazaltumuhum, tuna yayin da suka kaurace musu, mana suka tattare kayan su suka silare suka bar musu garin su, wa ma ya abuduna suka bar musu abin da suke bautawa na daga gumaka, suka tafi ila Allah dan su je su yi wa bautar Allah, ko shine annabi Ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi sayhadini, ni zan tafi gurin ubangiji na. Saboda su ma waɗannan da suka silale suka tafi zuwa ga wajen Allah, ma'ana sun tafi za su inda je su samu nutsuwa su yi wa Allah bauta. Allah ya ce fa'u ilal kahfi, sai suka tare zuwa cikin kogo, yanshur lakum rabbukum min rahmati, ku tafi kogo ku je ku zauna, ma'ana kenan wa idza tazaltumuhu, ku tuna yayin da kuka kaurace ma waɗannan mutanen da suke bautar gumaka, wa ma ya abuduna, da abin da suke bauta kuma bayan Allah, kuka tafi illallah zuwa wajen Allah, to fa'u ilal kafi, ku tafi cikin kogo kamar wasu ne suke ma wasu wasiya a cikin su kenan, ku tafi kogo, yanshur lakum rabbukum min rahmati, Allah zai baku daga cikin rahamarsa, zai baku dama ku nutsu ku yi masa bauta, wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqan, kuma ubangiji zai tausa samu ku, zai baku yadda za ku riƙa gudanar da rayuwarku, yawa zai baku mirfaqan tausasawa wato a cikin rayuwarku. Na'am.
وَذَرَى الشَّمْسَ إِذَا بَلَعَتْ تَزَّهُرُ عَنْ ذَهَبِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ هُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا
وبنجيزي يتي وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تُوَنْزُ كَمَا سُنْشِ كَقُوْقُ kuma Allah ya karbe su sun yi bacci a cikin kogo. To amma ubangiji sai musu tsari a cikin kogon inda suke kwance, inda rana za ta bi ta tsakiyar sama, to za ta kona za ta wato za su sha zafin rana, za su sha zafin rana tunda suna kwance suna bacci, kuma bacci ne mai kama da mutuwa, domin bacci ne wanda ba a sa ranar tashin sa bayan awa uku awa biyar ko wuni ba, bacci ne da aka kwanta ana yi sai da aka shekara 300 ana yin sa. Saboda haka rana ubangiji yana daga cikin ayan da ya musu a wayannan mutanen, idan rana za ta fudo sai ta bi ta gefen kudu da su, sai ya zama garun kogon yana musu inuwa a lokacin wucewar rana. Mun gane ko? Yawa. Saboda haka kuma idan ranar za ta fadi sai ya zama wato garun kogon na gefen arewa, shi kuma shi yake musu inuwa. Saboda haka a wucewar rana wato sai zama suna samun inuwa guda biyu, da hantsi daidai lokacin da ya kamata a ce ranar ta hasko cikin kogon. Mun gane ko? Sai ta gefe, sai ta haska jikin garun kogon, sai ya musu inuwa. A lokacin da ta koma yamma, maimakon ta hasko cikin kogon nan ma ubangiji sai gutar da ita, sai zama ta haska garun kogon, sai sake musu inuwa. Ina ga dai mun gane. Tunda yanzu in kai rumfa, in kai rumfa baka tare gefe da gefenta ba, lokacin gudowar rana cikin rumfa na rana ne, ko ba haka bane? Haka kuma lokacin faduwar rana cikin rumfa na rana ne, inda rumfa za ta sami inuwa a lokacin da rana ta tsaya sama. Na'am. Mun gane wannan lissafin ko? To haka ubangiji ya karkatar musu, su ba za su samu wato zafin rana ba a cikin lokaci biyu nan, da lokacin fudowar rana da lokacin faduwar ta, duk rana ba ta haska musu cikin kogon nasu ba. Allah ta'ala ya kautar da hanyar tafiyar rana, wato inda take tafiya sai ya zama za ta ba su inuwa a lokacin fudowar ta. Haka kuma in ta wuce inda za ta yi ta fadi ma, sai ubangiji ya sake kautar da ita, sai ta sake ba su inuwa a lokacin wato faduwar ta. Saboda dogon bacci ne ba bacci ne wanda yake wato za a tashi dan kankanin lokaci ba. Kuma ubangiji hakan nan yake aiko musu mala'ika yana juya su, saboda kada ƙasa ta ci naman jikinsu. An ce ana juya su shekara-shekara ne, ko kuma ana juya su bayan wani ɗan lokaci, Allah zai zo ya sa a juya kwanciyarsu. Saboda haka in kasar za ta fara cin namansu tana sai a dawo da suna. Hakan nan yadda suke kwance kuma wani ikon Allah idanunsu a buɗe yake. In ka gansu saboda kwaljin Allah ce la wutalata alaihim la wallaita minhum firaran, in ka gansu wallahi sai ka gudu dan za ba ka ci suna bacci ba. Idanunsu a buɗe ne kuma a cikin ni'ima babu wani jirwayen baccin ma balle alamun mutuwa da su da karan nasu. Idanunsu a buɗe yake suna kallo da ka gansu saboda kwaljin da Allah ya musu sai sai ka gudu. Haka Ubangiji zai ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari yace da za ka gansu, da za ka je ka gansu, yace wallahi sai ka gudu. Ubangiji yace yake cewa wa tara shamsa, za ka ga rana, idza tala'at, in har ta fudo to tazawaru, tana kaucewa, tana wato gocewa, an kafin gabarin asalin kogon nasu. Zata yamini wa zata shimali, wa zata yamini sai ce dama a lokacin hudo wata idza tala'at, sai ta kauce gefen dama. Wa idza gharabat, in kuma zata fadi, taqriduhum zata shimali, sai ta buga gefen hagun kuma. Saboda haka sai ya zama kowanne dai wannan garun kogon eh rana ta juya nan shi zai zo ba su inuwa, eh rana ta zuwa nan shi zai zo ba su inuwa. Mun gane ko? Yawa, shine tatarukhum wa tajawaza anhum, zata basu ta kewaye musu, fala tusibuhumul batata, zafin rana ba zai shafe su ba. Allah ya ce wahum fi fajwatin minhu, kuma suna fili a cikin kogon, suna fili a guri mai yalwace. Haka kurin Allah yayi, rana in ta zo daidai inda zafin ta zai bige su, sai ta yi kasa, sai ta yi kasa ta yi da za su samu inuwa, wato wadda ba za ta shafe su ba. In ta wuce su can ma ta je faduwa daidai inda inuwa za ta bige su, sai ta yi kasa, sai zama wato ranar ba ta bige su ba, wato inuwa ne ta bige su. Shine Ubangiji yake cewa wahum fi fajwatin minhu, suna cikin farfajiyar kogon, wato yanaluhum bardurri, suna samun iska mai sanyi, wa nasimuha, da kuma wato iska mai taushi mai kadawa, kamar da in hadiri an yi zafi, hadiri ya hado, in ya sau iska zaka ji kowa yana jin dadin wannan iska. Mun gane ko? Yawa, to ni'imar ruwan sama kenan, ba baka ruwan ba, aka samu ka iska mai sanyi kuma sai ka ji dadi. To suna samun irin wannan wato iska din. Allah ya ce zalika, wannan abin da muka ambata na baccin waɗannan mutanen, da kuma yadda muka hore rana ɗuminta ba zai bige su ba, duk da cewa ba ta fasa tafiyarta ta hudo ta ji ta fadi, ta hudo ta ji ta fadi ta kan kogon ba, amma ɗumi rana kuwa ba zai bige su ba, muna karkatar da ranta ya musu inuwa. To yin hakan nan Allah ya ce min ayatin lahi, yana daga cikin ayoyin Allah, ad-dala'il li qudratina, wanda suke nuna ikon manji Ubangiji. Man yahdillahu fa huwa al-muhtadi, duk wanda yake ganin aya wato ya shiri shine wanda Allah ya shiryar da shi. Yawa, saboda haka wanda Allah ya shiryar da shi, shi zai ga aya sai kuma wato ya kara jin tsoron Allah, shine fa huwa al-muhtadi, shine zai shiryu. Wa may yudlil, duk wanda Allah kuma ya batar da shi, ya tabbatar da shi, falan tajida lahu waliyan murshidan, ba za ka samu wani masoyi wanda zai cire da shi wato hanyar kware ba. Na'am.
Wa tahtiruhum aiga zam wa kumruqut.
Na'am.
Allah kallibuhum zata lamini wa zata shimal.
Na'am.
Wa kalbuhum batilun sara'ihi bil asiyat la tada talihim la laita minhum firaran wa la mulita minhum ruqwa.
Allah yace wa nuqallibuhum zata wa tahsibuhum, Allah ya ce wa tahsibuhum aiqazan, in ka gansu za ka zaci a farke suke, in ka gansu wa tahsibuhum ma'ana law ra'aitahum, da za ka gansu da za ka zatan aiqazan a farke suke. Muntabihina, kamar suna fadake, wato kamar dama hakurin a farke suke, domin idanunsu a buɗe yake. Yawa, in ka gansu idanunsu a buɗe yake, ba za mu ka ce suna bacewa balle ma ka ce sun mutu. Li'anna a'yunuhum, domin idanunsu munfatihatun abuɗe ne, wato wahum ruqudun, amma kuma duk da haka a kishingide suke suna bacci. Mun gane ko? Idan abuɗe yake amma kuma baccin suke. Allah ya ce wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata shimal, in sun dan dade muka juya su gefen dama, mu dan juya su gefen hagun. Li Allah ta'kula al-ardhu luhumahum, don kar kasa ta ci naman su. Allah ya ce wa kalbuhum, ga karansu kuma ba su tunzira'ih bil wasidi, ya shimfida hannayensa a bakin kofar kogon kamar yana gadi. Ai da ma ce musu ku bari zan bi ku, in za ku yi bacci zan muku gadi sai ya zama da shi da su din kodi suna bacci Allah kuma yana gadin su saboda haka karen yana kwance kana lekowa kamar zai kama sura zaka gani shi ma karen idan sa abu da yake bakin sa abu da yake yayi ready kamar zai kai sura alhali kuma bacci yake wato Allah ya ce wa kalbuhum basirun zura'i bil wasid karen su na ya shimfida hannayensa a bakin kogi a bakin kogo shine bifina'il kafi a farfajiyar wako wato kogon wa kanu idan qalabu in qalaba huwa mislahum fi nawmi in an juya su malaika ya juya su shi makaran kuma sai ya juya in aka dawo da su gefen nan shi makaran sai ya dawo wato da shi nan wato fi nawmi wala kaza a farke da kuma wato a cikin bacci Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam lawi talata wallahi ya muhammadu da zaka gansu lawi talata alaihim da zaka tsinkayar da idaninka akan su lawal laita min firarin da ka juya da gudu wala murita minhum ru'ban da zuciyarka ta cika da tsoro saboda an ce ubangiji ya basu kwarjini ubangiji ya sa musu kwarjini duk wanda ya gansu in dai makiyin Allah ne sai ya ji gaban sa ya fadi to amma cewa manzon Allah zai gudu ubangiji ne ya fada jalla wa ala zai iya gaya wa annabin sa duk kalmar da ya ga dama mun gane ko wato Allah dai ya musu haiba ya musu kwarjini ta yadda duk wani makiyin Allah in ya hada ido da su zai gudu ba dai sun gudo wadaka ya nusu kare ya zo ya halaka su ba to da daka ya nusu ma zo Allah ba zai bashi iko ya shiga kogon nan ya musu komai ba yau aka ga da ya zo iyakacin sa kofar kogon bai shiga ba da face da ya ce kudin a gine su yunwa da kishiwa ta kashe su a cikin kogon shine ubangiji yake ce mana wato law talata alaihim da ka tsinkaye su lawal laita minhum da ka gudu musu firaran kana mai gudu wala mulaita minhum ru'ba da zuciyarka ta cika wato da tsoro shine wato mana'ahum Allahu birrakabi min dukuli ahadin alaihim Allah ya hana kowane ayari da yake wucewa ta gurin kogon nan ya shiga cikin kogon nan dan ya gansu Allah ya kiyarda Allah ya kiyaye dan Allah ya ki ko babu wanda yasa kuma ya wato ya shiga cikin su
wa kadhalika ba'athnahum litasalu bainahum alaka ilu minhum kam labithum qalu labithna yawma aw ba'da yawm qalu rabbukum alam bima labithum fa'athu ahadakum biwadi yakum hadhihi ilal madinati fal yazra'u hadhihi ba'man fal yadakum bi rizqin minhu
an rawaito hadisi daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas Allah ya yarda su kale yake cewa ga zauna ma'a Muawiyata na hawar Rum ji Abdullah ibn Abbas ya ce wata rana mun je yaki a cikin rundunar Muawiyata ibn Abi Sufyan wato yankin Rum can kasar Rumawa mun je yaki wannan wurin a gargashin jagorancin Muawiyah bin Abu Sufyan famurna bil kafi alladhi fi ashabul kafi yace sai muka wuce ta wajen wannan kogo kogon da ƴan ashabul kafi suke ciki fa qala Muawiyah sai Muawiyah bin Abu Sufyan yake cewa lauka shafalana an haula'i nazarna ilaihim ko za a sare mana kogon nan ne mu duba mutanen da suke cikin kogon nan mu kalle su yake gayawa wato abokan tafiyarsa Abdullahi bin Abbas ne ke nake gaya musu yace ko za a sare mana wannan kogon mu kalli mutanen nan wato mu ziyarce su mu wuce fa qala bin Abbas sai Abdullahi bin Abbas yake cewa qad muni amin zalika man huwa khairun minka ai an hana wanda yafi ka alheri ma kallon su ya gaya masa haka yace Allah ya hana wanda yafi ka alkhairi ma ya kalle su sai ya jawo masa wannan aya yace baka ji ubangiji ya ce Allahu talata alaihim ya muhammadu da zaka so ka gansu la walata min firaran ai da ka gudu wala mulita minhu ru'ban da kuma wato zuciyarka ta cika da firgita yace Allah ya hana manzon sa ma ya gansu balle kuma wato kai to amma duk da haka fa ba asa Muawiyah ta nasa Muawiyah sai yayi karfin hali sai ya turo wadansu mutane yace aje a tare masa kogon shi sai ya shiga ya je ya gansu tunda har ya zo wannan tunda dama ya kusa daga kusa da room din wurin yake shine da ya tura a ja sare masa fa kale ya ce musu izhabu fanzu ku je ku bude mun kogon nan ku je ku duba idan suna nan zan zo ni ma na kalle su falamma dakalul kaf yayin da suka je cikin wannan kogon ba sallahu alaihi maryam fa akhrajatuhum ubangiji sai aiko musu wato guguwa mai karfi tuttarin kuro su waje kaga maganar da Abdullahi na basin da yake fara kenan eh ba za su gadu ba amma sun bude har sun shiga iska a cikin kokon ta tashi mai karfi guguwa mai karfi ta yi waje da su to Allah ya riga ya ba su kariya ta yadda amma an ce wato za su farka wato bayan zuwan annabi Isa alaihi salam za su farka za su fito sannan su ne hawariyun din annabi Isa wani lokacin tunda annabi Isa kiristocin da zai samu in ya dawo shi ya yake su saboda zai zo same su suna cewa shi dan Allah ne saboda haka zai yaki tsakaninsa da su kuma waɗannan su ne hawariyun ɗinsa tunda ai mutum takwas ne waɗancan hawariyun ɗin ma da suka yi mana da annabi Isa an ce mutum takwas ne saboda haka su za su rufa cikin za su shiga cikin rundunar annabi Isa wanda zai kashe dujal tare da su su yaƙe an ce za su zo za su yi aure a duniya za su zauna za su kafa shari'ar musulunci sannan kuma za su yi mutuwa asalin irin mutuwar da kowa yake yanzu ai bacci suke yi wallahu ta'ala alam shine wato ubangiji yake cewa wato wa kazalika ba za ka karanta Allah ya ce wa kazalika hakan nan kamar yadda muka aikata da su wato ba'asnahum sai muka tashe su Allah na bawa manzo Allah sallam labari yace kamar yadda muka baka labarin nan yadda muka aikata da su sokwanta suka yi wannan dogon bacci na shekara 300 ko 309 Allah ya ce ba'asnahum sai kuma muka tashe su li yatasaalu bainan dan su tambayi junan su muji su tambayi junan su wato an halihim wa muddatulusim menene halin su menene kuma tsawon zaman su tunda kar mu manta Allah madaukakin sarki ya saka musu bacci da hantsi ne tunda adurudu suka shigo kokon sau gari yana wayewa dan hantsi da dan sanyin safiya Allah ya saka musu baccin kuma suka farka kusan faduwar rana kusan magariba suka farka saboda na'am
sai wuni dai ne ba kai
lokacin farkawa su kusan magariba ba wuni dai ba kai ya gara da riyu kuma kace wuni da
akwai misali ga mu abin da za a ce kamar wuni ne ya
shi yawa su a junan su ba za su ga kamar haka amma dai bacci ya dauke su da hantsi bayan kamar lokacin an ci dumami kaga da sanyin safiya kenan ko baccin a lokacin ya dauke su sannan kuma ba su farka ba sai kusan nan san kariya can ko kusan bukatar tuwon dare kenan kusan magariba saboda haka shine Allah ya ce su mab'asnahum sai muka tashe su li yatasaalu bainahum dan su ta tambayin junan su wato qala qa'ilun minhum sai wasu daga cikin suka ce wato kam labistum shin kai wannan bacci na mutum washe makwanta ne kam tun washe makwanta qalu suka ce labisna yawman aw ba'da yawmin dab ai wuni muka yi muna baccin nan ko kuma da ba muka yi wuni ba ma ko suka fara tattaunawa wasu suka ce ai wuni muka yi tunda ai tunda safi mu kwanta fa yanzu kuma mun tashi kusan magariba wuni muka wani ce ba muka yi wuni ba ai wajen goma ne baccin ya dauke mu ai ba mun kwanta ma muna hira wajen goma ne kuma yanzu mun tashi karfe 6 ba tai ba mun gane ko labisna yawman aw ba'da yawmin mun wuni muna baccin kuma ba mu kai wato wuni ba mun gane ko yawa sai li'annahum dakalu kafi inda tulu'i shamsi aka ce san shiga kogon lokacin fudowar rana wato wa ba'athu an tashe su kuma inda gurubi a lokacin faduwar rana fazannu annahu gurubi yawmi dukuli sai suka yi zaton wai wannan wunin na ranar da suka shiga kogon ne mun gane ko daga karshe dai suka ce qalu suka ce su ne wato mutawaqqifina fi dhalik waɗansu dai sai suka bar jayayyar akan lokacin da aka kwanta da lokacin da aka tashi dan ba a samu daidaituwa wasu suka ce ai sassafe mu kwanta suka ce a hantsi yayi wajen goma mata mu kwanta ai ba mu kai wuni ba to wannan jayayyar waɗansu sai suka ce rabbukum a'lamu bima labistum a dai bar magana tunda ai mu'mine ne bayan Allah masu bin Allah suka ce rabbukum a'lamu bima labistum Allah da shi ya san tsawon yawan awanninku a wannan guri mun gane ko suka ce to yanzu dai ai tayi mun tashi dai muna jin yunwa tunda dai ba mu ci abinci rana ba daga da karyawar mu na safe bacci ya dauke mu yanzu kuma mun tashi muna jin yunwa saboda haka ajeriya so mana abinci tukun shine Allah ya ba mu labari yace fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ku aika dayanku da wannan kudin wato yaje ya so muku abinci ilal madinati zuwa garin tarsus yaje ya so muku abinci ba gane ko idan yaje amma sai suka ce fal yanzu ayyuha askatu aman tunda muna jin yunwa da Allah addu'o mana abinci mai dadi wadansu malaman suka ce askatu aman suka ce masa ka san garin nan masu bautar gumaka ne dan Allah ka je ka duba mana abinci na halal abinci mai kyau wanda ba nama da aka yanka da sunan gunki ba shine askatu aman ka je ka duba mana abinci wanda yake wato na halal ma'ana ay ayyu at'imatil madina halla kowane irin abinci ka samu mai kyau na halal ka siyo mana wato suka ce faliatukum birizqin minhu wato ka je ka tafi mana da abinci da kuma duk wani abin da kaga zamu ji dadi mai amfani da shi shine rizqin minhu wani abin arziki abin jin dadi daga cikin wannan garin ka kawo mana amma suka ce masa waliyatalaf amma ka rika lallabewa fa kar ka yadda ka bayyana kanka ka san yadda muka fito yawa kai abin falat waliyatalaf wato ka rika buya kana labewa kar a gane ka kar ka zo ka daga murya kana magana kana na fuskar kowa ya gane inda yadda zaka yi ka saka face mask inda yadda zaka yi ka saka bakin gilas yadda dai ba za a gane ka ba ka je kai shigar bultu Ubangiji ya ce sai suka ce masa wala yushiran nabikum ahadan kai iya kokarin ka kar wani ya gane ka wato kar wani ya gane ka wala yushiran nabikum ahadan kada ɗaya ya gane dan in an gane za a biyo kuma labari ko ba zai mana dadi ba innahum yazharu
alaykum yarjumukum a'idukum fi millatihim
na'am
wala tuflihu idza nabada
Ubangiji ya ce suka ci gaba da gaya wa mai zuwa ya so musu abincin nan innahum in yazharu alaikum yarjumukum in mutanen nan ka sake so gane mu to za su zo nan duk za su halaka mu za su jefe mu ana za su kashe mu ta hanyar jifa da duwar wasu aw yu'idukum fi millatihim ko kuma idan wahala ce wahala a koma bautar gunki dama ɗayan biyu ne ko dai su kashe mu ko kuma mu koma bautar gunki shine suka zo da cewa in har suka gano to lallai za su halaka mu ko kuma wato za su mai da mu cikin bautar gumakansu addinin su Allah ya ce sai suka ce walan tuflihu idan abadan ai mutum ko bayan yana cikin bautar Allah ya koma bautar gunki ashe ba zai rayu ba kenan ba zai rabauta ba yawa walan tuflihu idan in har kuwa mutanen da suka yi sanadi mai koma bautar gunki to ai kuma ba za mu rabauta ba abadan wato har abada na'am
wa kadhalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'da allahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idha tanaza'una bainahum amrahum fa qalu ibnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida
Ubangiji yace wato wa kadhalika hakan nan kamar da muka tashe su bayan wannan dogon bacci na sama da shekara 300 Allah ya ce a farna alaihim sai muka tsinkayar da mutanen su suka gano inda suke domin Allah ne ya tsinkaya haka to da yake kuma an riga an samu canji su ma yanzu mutanen garin dun mu'minai ne Allah suke bautawa ba bautar gunki suke ba kawai da daka ya nusa ya mutu Allah ya tasar da shugaba wanda yake bawan Allah na gari ya kuma wato ya hana bautar gunki a garin an samu wato canji mai kyau Allah ya ce wa zalika wa kadhalika asnahum haka nan muka tsinkayar alaihim akan su mutanen su mu'minai mun musu haka ne li ya'lamu anna wa'dallahi haqqun domin san alƙawarin Allah gaskiya ne dangane tashin alkiyama ma'ana annal qadir ala ina matihim almuddatu tawila mai ikon ya sa wa'annan mutane su yi bacci tsawon wannan lokacin wato wa ibqahum ala halihim kuma ya raya su su dawo kan halin da suke ciki to qadirun ala ihya'il mauta yana da iko raya matattu Ubangiji ya aukar da wannan sabani a cikin mutanen wannan gari duk da cewa mu'minai ne amma waɗansu sun yadda za a yi tashin alkiyama waɗansu kuma suka ce a za a tashin alkiyamar amma dai ruhi za a tasa ban da gangan jiki ruhi kurin za a tasa to wannan sabanin yana nan to da Allah ya niyyar bayyana aya don gane da tashin alkiyama sai ya tsinkayar da su wannan mutumin da ya zo sayan abinci aka gane kudin halinsa waɗansu malaman tafsirin suka ce da ya zo sayan gurasa ya ji shagon mai gurasa ya ce a gunsa masa gurasa da ya miƙa kudi, mai gurasa ya ga irin kudin, jikin irin kudin akwai hoton da ka yi nusu kamar da yake yin hotuna da a jikin kudi na kwandala, akwai hoton da ka yi nusun a jiki. Sannan su kuma labaransa ma suke ji, ba su shekaru da yawa labaransa ya shuɗe. To sai ya ce ina ka samu wannan kudin, shi ya yi masa zato kashi biyu. Jiya mun karanta ɓangare ɗaya abinda malaman tafsiri suke cewa kamar ya zo ne zai damfare su. To akwai ɓangaren da suka ce kuma ana ga wannan mutumin ya tsinci wata taskar kuɗi ne da aka binne ta mutanen da, ya je ya yaso wannan kuɗi, gara shi mai shago ya bi shi ga ina je samu wannan kuɗin, shi ne ya takura sai ka nuna min inda shi kuma yake, ka nuna min inda ka samu wannan kuɗin. To amma shi ma tun da ya zo garin, don kamar da Imam Al-Qurtubi bayani yake cewa tun da ya fito a kogon nan ya zo kofar garin, ya ga yanayin garin ya canza, ya ga alamomi na addini, bai ga hoton gumaka suna wa mutum sane da zuwa cikin garin ba, kofar shiga garin da gumaka ne, ya ga gaba ɗaya babu gumaka, ya ce to ya aka samu canji a wannan wuri. Ya shiga gari da ya ga gari da ya canza, ya ga wuraren ibada sai manarori na masallatai. To yana ta mamaki, to har ne je mun sayan gurasa kuma abin da ya waka ne waka na shi mutum, ya ce sai ya je ya nuna masa inda ya samu irin wannan kudin. Shi ko ya ce kudinsa ne, ya ce ba kai sabai, ya ce wannan kudi mu ma tarihinsa aka ba mu, kila wata taska ka samu, wani ya binne dukiya ya mutu sai mun je ka nuna mu, rikici dai har fada. To a fada ne kuma ya ga babu yadda zai, dole kuma sai a mai da abin da ke cikin sa. To sarki shi ne ya tura a je a gano, aka je a gano aka abin mamaki, shi ne aka zo aka tafi da sarki, shi ma je ya ga abin mamaki. Da Allah yake cewa ayoyin wato ajaban wanda suke cike da mamaki, shi ne wato Ubangiji yake cewa menene ka karanta, wa kadhalika asana a alaihim, ko Ubangiji ya ce saboda haka muka tsinkayar da mutane suka gane su, liya'alamu dan mutane su fahimci anna wa'adallahi haqqun, cewa alƙawarin Allah tashin alƙiyama gaskiya ne, wa anna sa'ata la rayba fiha, cewa kuma sa'ar alƙiyama da Allah ce za ta tsaya babu kokonto za ta tsaya. Iz yatanazawna bainahum amrahum, domin su suna jayayya ne, su ce wannan sai za ta tashin alƙiyama, za a tashi da gangan jiki, wasu kuma sai za a tashin alƙiyama amma ruhi ne kurin, wato za a tara. Shine wato iz yatanazawna bainahum amrahum, wato suna ta sabani. Wasu kuma malaman tafsirin suka ce iz yatanazawna bainahum amrahum, sabanin da suke game da labarin wayannan yaran ne, cewa ake sun gudu sun mutu ne, ina suka shiga, labari dai yana nan amma ba san ina suke ba. Allah ya ce faqalu bunu alaihim bunyan, to da amma da suka gano inda suke, suka je har bakin kogo nan, kuma sai aka fara cewa to ya za a yi, ya za a yi. Shine waɗansu suka bada shawara, suka ce to a gina musu a kansu masallaci, ma'ana suka ce a gina masallaci a gefansu. Faqalu bunu alaihim bunyanan, wato ko a ai katanga a kewaye su dan a suturce su. Rabbuhum a'lamu bihim, Allah shi ya san halin da suke ciki, mun gane ko. Amma Ubangiji ya ce qala ladina galabu ala amrihim, wayanda suka yi rinjaye daga cikin mu'minan don gane da matsalan yaran nan, sai suka ce lanattaki zanna alaihim masjidan, za a gina masallaci a gefe ana sallah, saboda tuna wayannan mutane da suke kofar wannan kogo. Wannan dai shine yanzu an gano su, kuma har an yi shawara wato a kewaye wurin, kuma a yi masallaci a gefe, saboda wannan aya ta zama tana tuna wa mutane lalle Ubangiji zai tashi alkiyama. To shine sai kuma a koma magana akan adadin su. Allah ya ce sai gulan salasatun,
فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري بهم إلا مراء ظاهرا ولا تستبد بهم منهم أحدا.
Sai kuluna salasatun rabi'uhum kalbuhum, sai zama ana ta jayayya a adadin samarin, mun gane ko. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu su ce ai samarin su uku ne, na hudunsu shine karansu. Wa yaquluna kamsatun sadisun kalbuhum, wasu suka ce a samarin su biyar ne, wato karan su ne na shidan su, wato wayannan maganganu duka nasara su suke, nasara najarana su suke. Allah ya ce rajaman bil gaibi, suna ta jifa a cikin wato gaibi, ma'ana suna ta zato na gaibi, wato wannan kuma zato suke cewa tunda ba samu tabbacin adadin yawan mutanen a cikin littafin su ba, wato waye kuluna sabatun wa saminuhum kalbu, wato su kuma Yahudawa a su muminai su ne suke cewa ai mutanen su bakwai ne, na takwasun su shine karan su, mun gane ko? Yawa su wayancan Allah ya ce rajaman bil gaibi, suna ta zato ne, amma muminai suka ce su bakwai ne, wato na takwasun su wato shine karansu. Hakan nan wato suka je suka shiga cikin wannan kogon. Allah ya ce kul ka ce musu rabbi alam bi iddati, dusu da na jayayya, ubangiji na shi yafi sanin yawan su, ma ya alamuhum illa qalil, wato babu wanda ya san yawan su sai mutane karan. Abdullah bin Abbas ya ce ni wallahi ina cikin karan din ya rasulullahi, ce su bakwai ne, mun gane ko? Su bakwai ne, na takwas din su wato shine karan nasu. Allah ya ce fala tumari fihim, wato mutane ba za su jayayya dangane da wa'annan ashabul kafi ba, illa mira an zahiran, sai dai jayayya wanda suke a fili, wato wanda ya jayayyarsa bisa abin da Allah ya saukar maka shi ya dace da gaskiya. Wala tastabti fihim minhum ahadan, wato kada ka nemi fatawa a gurin kowane ɗaya daga cikinsu, ko gurin nasara ko wato gurin wato yahudi din, mun gane ko? Yawa, dan da mutanen maka suka zo, mun gaya muku dama sun je sun tambayi Yahudawan Madina, su suka ba su wannan dogarin, sun zo su tambayi manzon Allah labarin mutanen kogo. To da suka zo sun tambaye su, manzon Allah ya ce to zan ba ku labarin mutanen kogo gobe insha Allah, saboda ya ce gobe, amma wala mai kula insha Allah bai ce in Allah ya yarda ba. Sai Allah ya ce masa wala taqulanna li shay'in,
wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah, wa dhkur rabbaka idza nasiyat wa qul la'a an yahdini rabbi li aqrabi min hadha rashada.
Ubangiji ya ce wala taqulanna li shay'in, daga yau karka sake ce mu wani abu, wato inni fa'ilun zalika gadan zan yi abu gobe. Allah ya ce illa an yasha Allah, sai ka ce in Allah ya so, ma'ana illa multabisan bi mashi'atillahi ta'ala, sai ya zama abinda zaka yi din yana cudanye da mashi'ar Allah. Duk abinda kaga ya faru a duniya har Allah ya so ya faru ne, yawa duk abinda ya faru Allah ya so ya faru ne. Saboda haka duk dan adam san da zai yi yunkurin yin wani abu, to ya tabbata yana karkashin mashi'ar Allah ne. Allah sai ya ga dama abin ya faru, saboda haka ana so ya saki maganarsa a ƙarƙashin mashi'a na Ubangiji, ya ce in Allah ya yarda insha Allah. Malamai suka ce in ya manta to da ya tuno ya fada, yawa amma lokacin haka za ka ji wani in yana magana wallahi gobe zan je kaza, jibi zan je kaza, kata zan je kaza, kamar shi ya mallaki gobe da jibin, ko a jikinsa ma ce insha Allah. Wato ba zai fada ba, saboda yana ganin kamar yana da dama, sai ga kuma Allah bai kaddara ba. Ko da aiki na alkhairi za ka yi ka ce insha Allah, shi yasa malamai suka ce idan mutum ya rantsuwa ya sadar da rantsuwarsa da togo, to ba zai yi kafara ba idan bai yi rantsuwarsa ba. Kace wallahi gobe zan je goge waya gona insha Allah, to in baka je yanzu ba kafara, amma wallahi in kai shiru baka ce insha Allah gobe baka je, sai ka azumin kwana uku sai kai kafara. In mutum ya rantsuwa ya ce sai yayi abu ya rantse wallahi sai nayi kaza, bai ce insha Allah ba. Malamai suka ce dole sai in bai yi ba sai yayi kafara rantsuwarsa, aikin da zai birru ne. Kai suka ce ko da sako ne, illa iyaka manzon Allah ya ce wanda ya yi rantsuwa zai saba wa Allah, ya ce kar ya saba wa Allah amma ya kafara rantsuwarsa. Saboda haka duk abinda mutum zai fara in dai bakinsa ya saba faran insha Allah, to ba zai kafara ba, yawa ba zai kafara ba, domin togo ne. Idan baka yi ba kurin yanzu abinda ake kaddarawa Allah ne bai yarda ba, amma in kai rantsuwa za ka yi baka yi sinai ba, in baka yi ba Allah ne bai yarda ba, amma kuma kai ne yanzu baka yi ba, tunda ai baka bar wa Allah lamarin ba. Saboda haka kai ne baka yi ba, to dole za ka yi kafara rantsuwarka. Ce wallahi sai nayi kaza gobe, wallahi sai nayi kaza jibi, kace insha Allah. to yanzu ko kin yi kai da gangan baka fara gunka yau baka fara gunka domin istisna'i shi aka ce istisna'i wato yana togewa ne tsakanin wajibcin aikin da yake kanka in baka yi istisna'in ba da kuma rashin wajibcin sai kai istisna'i har ma malamai suka ce to yanzu sai ka ce wallahi gobe sai na bawa na kaza to baka ce insha Allah ba sai kai tari ko sai kai hatitawa suka ce to wayannan dariu ne ko bayan su in kace insha Allah to yanzu tokanka ya shiga amma sai kai shiru sai can sai ka tuno sai kace insha Allah aka ce to yanzu insha Allah ka dai ka girma wa Allah amma kuma ba kai ba sai kai kafara domin an samu fatara an samu wani gap tsakanin rantsuwarka da kuma fadan insha Allah ka saboda haka ana so ka sadar da insha Allah ka da kuma rantsuwarka saboda haka in dai kace zaka yi abu to kai gaggawa cewa insha Allah ko da abin nan wato wani abu ne na kamar yanzu misalin zuwa giwaya ne ba na dole ba amma yanzu kace zaka yi nafila raka'a 8 da safe na walaha haga wannan kamar alƙori kai amma an kace insha Allah kace kai na dade ban yi sallan walaha ba wajen azahar kake fada ko kuma irin bayan azahar nan kace na dan kwana biyu ban yi sallan walaha ba amma gobe wallahi sai na raka'a 8 da safe sai kai shiru can sai ka tuno kace insha Allah to yanzu dai ka girmama Allah amma yanzu insha Allah ka ba za ta maka amfani a wannan alƙawarin da kai ba yanzu gobe ana neman ka da yin da sallah nafila raka'a 8 da hanzi in ba kai ba sai kai kafara mun gane ko saboda kamar alƙawari kai amma idan ka ce insha Allah da ka tsaya kurin sai ka jika da kasala sai kai raka'a 2 ko 4 shikenan ka tabagunka to saboda haka wannan togon yana taimakawa mutane wajen koda za su yi kuskure wajen gabatar da aikin da suke alƙawari za su aikata to kogon kuma sai togon sai ba su kariya shine ubangiji yake cewa wala taqulanna li shay'in kada ka ce ga wani abu da za ka yi inni fa'ilun zalika gadan zan yi abu gobe illa an yi sha'ul sai ka ce in Allah ya ga dama wato wazkur rabbaka idza nasita suka ce in ka manta ka tuno ma dai ka ce insha Allah shine girman ubangiji din ma'ana wazkur rabbaka ka tuna ubangijinka ma'ana ka tuna mashi'arsa abinda kai niyyar yin nan ka latiya shi da insha Allah mun gane ko yawa to in ka latiya da insha Allah to wannan shikenan ka samu kubuta wato a togonka Allah ya ce wa qul asa an yahdini rabbi da sannu ubangijina an yahdini zai shirye da ni li aqrab min hadha wato wanda yafi wannan kusaci daga wato mutanen kogon nan ma'ana kenan Allah madaukakin sarki ya ba wa manzon Allah labari don gane da abin da zai kara wa mutane yaqini cewa Allah zai tada alkiyama to manzon Allah sai ya ce a cikin annabcin da Allah ya bashi da sannu ubangiji zai shirye da shi har yanzu wata alama da za ta kara nuna Allah madaukakin sarki zai tashin alkiyama domin mutanen sa wato su imani da shi ai min kabari ahlul kafi fi dalalati ala nubuwati wannan bashi labarin mutanen kogon nan alama ce ta cewa manzon Allah annabin Allah ne yawa ai abin da Yahudawa suka fara kenan suka ce in ya bada labari abubuwa guda biyu bai bada labarin ɗaya ba to tabbas annabi ne kamar yadda in ya bada labarin duk tambaya guda ukun nan ba annabi bane kuma yace dube san su ba ma har yanzu ba annabi bane to yanzu ya bada labarin ɗaya wanda a gaba kuma insha Allah zai sake bada labarin wato shi zulkarnain shine tambaya ta biyu ne insha Allah wanda zai tabbatar da annabcinsa shi yasa ya ce wa qul asa an yahdini rabbi li aqrab min hadha da sannu ubangiji na zai nuna mu zai shirye da ni har yanzu wata hujja mai karfi da za ta kara tabbatar wa mutane wato gaskiyar annabci na
wala bisu fi kafin salasamiyatin sinina wazdadu tis'a
na'am maje
قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا شرك في حكمه أحدا
الله يقول ولبثوا في كهف 300 وإن المتنان سنزون أقوغوس أو شكرا أكو 300 سنين 300 سنين شكرا dari uku suna zauna a cikin wannan kogo, mun gane ko? Sai Allah ya ce wazdadu tis'an, kuma suka kara tara. Kenan wancan dari uku malamai suka ce wato ana kirge ne na ahlul kitabi na yahudi nasara da suke yi wato suna bin taurarin rana shi ne ake cewa shamsiya. Wato su idan ka zo lissafin kamariya zai fitar maka shekara 309 kamar da muka fada, in kai lissafin kwanakin shekara kwana 365 da kuma kwanakin shekara kwana 300 wato kwana 360 can da 65 din ma akwai 1 bisa 3 rana awa 24 nan ka kasa ta kashi 4 nawa za ta baka awa 24 shi awa 6 ne awa 6 ne kwana 365 da awa 6 shine adadin shekarun shamsiya kwana 360 daidai kuma shine kamariya saboda haka sai zaka ga a watannin musulunci wata 6 suna yin dusan kwana 29 tara suke zuwa wata 6 kuma suna zuwa a cika kwana 30 to in kai lissafi zai baka kwana 360 shekarar musulunci shine kamariya shekarar shamsiya kuma zai baka kwana 365 da awa 6 awa 6 nan shine in ka tara na shekara 4 zai baka kwana guda shine February da zai zo na bayan shekara 4 shi zai baka kwana 29 amma da yana yin kwana 28 ne saboda haka wannan shine adadin in kai dauki wancan lissafi na shamsiya zai baka shekara 300 in ka dauki kamariya kuma shine Allah ce wazadu tisa sai ka kare wato shekara 9 akan wato lissafin kamariya kenan. Allah ya ce qulillahu kai dai ka ce musu Allahu a'lamu bima labithu. Allah dai shi ya san hakikanin dadewar waɗannan mutane a cikin kogo min maktalafu fi cikin sabanin da mutane suke wato akan adadin kwanakin da suka yi. Lahu gaibu samawati wal ardi, ubangiji shi yake da sanin abin da ya buya a samai da abin da ya buya a ƙasa, wato shi yake da ilimi wato na abin da yake boyayye a sama da kuma abin da yake boyayye a ƙasa. Absir bihi wa asmi, ma'ana absir bihi ka nemi ji wato da Allah wato kamar siga ta mamaki ne. Wa asmi bi ka nemi gani shine ai ma'ana ma absarhu mamakin abin da ido ya gani, wa ma asma'ahu mamakin abin da kunne ya ji. Tunda ayanzu labarin kisa aka baka na mutanen kogo wanda yake cike da abin mamaki, mun gane ko? Saboda haka tunda yana cike da mamaki mana ai wannan abin da ya faru duka babu abin da ya buya a wato a kallon Ubangiji, babu kuma abin da ya buya a bisa labarin jin Ubangiji, mun gane ko? Amma ya buya a labarin a idan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya buya a kunnansa. To amma Ubangiji ya bashi labari. Malamai suka ce wai in ka ce menene fa'idar ba da wannan labari wato bayan Ubangiji ya bayyana da Allah madaukakin sarki ya maganan zamansu a cikin kogo ko? Ai Allah ya riga ya bayani. Allah ce wa labisu fi kabin salasa mi'ati sinina wa zaru tisa. Ai Allah ya bayani cewa ga yawan abin da suka zauna. Sai kuma aka sake cewa wai qulillahu a'lamu bima labisu, Allah shi ya fi sanin irin zaman da suka yi. Ban san dai ko kun gano abin da malaka yake so fitar mana ba. Allah ya riga ya faɗi shekarunsu. Tunda ya riga ya faɗi shekarun da suka zauna shekara 300 ne ko kuma 309. Sannan kuma sai ya ce Allah shi ya fi sanin hakikanin zamansu a cikin wannan kogo. Sai malam ya ce to ai abinda ake nufi da wayannan jumloli guda biyu da Allah ya ce qullahu a'lamu bima labisu, Allah shi ya fi sanin. Yanzu kowa ma ai ya sani tunda Allah ya faɗa. Shi abinda malam yake so nuna mana kenan ko? Tunda Allah ya faɗa ya ce wa labisu fi kafi misalasa mi'ati. Salasa mi'ati sinina sun zauna a kogo shekara 300. Wazadu tisa a kare shekara 9. Ai Allah ya gaya mana ko? Kai ma yanzu ka san 300 ne ko 309. Ni ma na sani. Amma sai Allah ya ce kul ka ce musu Allahu a'lamu bima labisu. Allah shi ne ya san yawan dadewar da suka yi a cikin kogon. Bayan kuma Allah ya faɗa. Yawa. To shi ne sai malai yake cewa abin da ake nufi ka gaya musu din nan wai Allahu a'lamu bi anna salasa mi'ati sana wa tis, cewa shekara 309 nan kamariya ne la shamsiya. Ana nufin kirgen wato lissafin wato shekarun wata ne ba shekarun rana ba. Khilafan lidami ba'dul kuffari, sabanin wato maganganun da waɗansu daga cikin kafirai suke yi cewa wai kididdigar shekarun da ake cewa shamsiya ne. Na biyu, ma'anar anna Allah alam bi haqiqati lubsi wa kafiyati, Allah shi yafi sanin haqiqanin zaman da suka yi da kuma yaya ma suka yi zama tsawon wannan shekara uku. Shi ake nufi da Allahu alam bi malabisu, Allah shi ya san haqiqanin zaman da suka kuma yaya suka yi wannan zaman na tsawon wannan shekara 300. Na uku suka ce annal ma'ana ana nufin Allah shi yafi sanin tsawon zaman su kafin tashin alkiyama da kuma tsawon zaman da za su yi bayan tashin alkiyama. Ko kuma suka ce Allah shi ya san dadewar da suka yi kafin a gano su a cikin kogon, sannan kuma Allah shi ya san yawan zaman da za su yi bayan an gano su kafin tashin alkiyama. Mun gane ko? Saboda haka a wannan sabani na malaman kogo, waɗansu malaman suka ce Allah yana nufin da Allah ya ce qulillahu a'lamu bima labisu, yana nufin wai Allah shi ya fi sanin wato sabanin da ake akan mutanen na kogo, hal matu wa dafunu sun mutu ne an binde su ne, zai alqur'ani da yake fada. Alqur'ani kuma ya soka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko? Sai ya ce wai da Allah ya ce qulillahu a'lamu bima labisu, Allah shi ya fi sanin zaman da suka yi, wai daga baya sun mutu ne har an binde su, ko kuma suna nan har yanzu suna bacci gangan jikinsu yana nan, Allah ya kiyaye ta. Sai malai ya ce to magana dai tafi inganci cikin wannan maganganu, cewa wayannan bayan Allah suna nan suna bacci amma za su farka a lokacin da Allah ya aiko Annabi Isa alayhi salam, za su je su yi aikin hajji tare da shi, daga baya za su mutu irin mutuwar da kowa yake yi kafin ranar alkiyama, a lokacin da Ubangiji zai saki wata iska mai sanyi wanda duk wani mumini kuma Allah zai karbar sa a cikin wannan iska mai sanyi, dan idan zamani ya tafi dab wato da busar kafo, Allah madaukakin sarki zai karbar duk wani mumini wanda za a bar sauran mutanen da suke cikin duniya a shararren mutane ne, da Allah yake cewa la tatikum illa bakta, menene yake cewa illa alal ashrari, tunan wani aya
burani
to ka san da zai taba yi ba zan tambaye ka ba. Allah rabba kuwa mu aya nan karshen ce yana cewa menene illa alal ashrar, kowa ba aya
illa alal ashrari
to wanda na faɗa la tatikum illa bakta ko
la tatikum illa bakta,
kuma hadisi ne ban sani ba wallahi alam. Ubangiji ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai duk lokacin duniya babu sauran mutumin kirki, babu sauran mutumin kirki gaba daya, kafin duniya ta koma haka duk mumini Allah zai aiko ta iska mai sanyi, to za ta karbi ran mumini. To a daidai wannan lokacin su wayannan ashabul kafin za su rasu. Malam yake cewa wato Allah zai karbi ran su a lokacin da aka aiko wannan iska mai sanyi, kamar da manzon Allah ya faɗa da yake cewa la yuhajjin Isa ibn Maryam, za su je su aikin haji da Annabi Isa da tare da ashabul kafi, fa innahum lam yahujju ba'du, daga nan ko ba za mu a sake yin aikin hajin ba, tunda a wani lokacin wato duniyar kuma za ta tashi. A wata riwaya yake cewa a rubuta a cikin littafin Atara da Linjila cewa Annabi Isa dan Maryama bawan Allah ne, manzon Allah ne, cewa zai wuce ta wani guri da ake ce masa Rauha Hajjan wa Mu'tamir, zai yana labbaika Allahumma labbaika, zai sako wato haramin aikin haji, zai je aikin haji da Umara. A lokacin Allah madaukakin sarki zai hada shi da su ashabul kafi din, saboda haka za su zama su ne hawariyun dinsa, za su je su taimake shi, zai kashe dujal wato kuma ya je aikin haji, sannan kuma a daga ƙarshe kuma sai su koma su je su kwanta, sai kuma Allah ya karbi ransu. Kashi nan dai Ubangiji yake cewa ka gaya musu Allahu a'lamu bima labisu, Allah dai shi ya fi sanin tsawon zamansu, lahu ghaibu samawati wal ardhi, shi ne ya san abin da ya ɓuya a sama da ƙasa, absir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min waliyyi, su dai kafirai ba su da a cikin sama ko ƙasa min dunihi ko ma bayan Allah min waliyyi wani mai taimako wanda zai hana su shiga azabar Allah, wala yushriku fi hukmihi ahadan, babu wani wanda kuma wato yake da wato hannu cikin hukuncin Ubangiji shine wanda yake shirka da Allah li'annahu ganiyun an shariki dan Allah ya wadata gabarin abokin shirka shi kada yake zartar da lamurin sa baya bukatar taimakon wani mai taimako na'am
وَتَلُمَا أُوْهِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
Ubangiji yace watalma uhiya ilayka min kitabi rabbik karanta musu abinda akai maka wahayi ya Muhammadu daga littafin Ubangijinka la mubaddila likalimatihi babu abinda yake canza kalmomin Ubangiji walan tajida min dunihi multahadan sannan ba za ka samu wani gurin boya ba kuma bayan Allah littafin Allah shine littafi wanda in ka rike shi ka rike abin da yake dahir sannan kuma in kana neman biyan bukata ka koma gurin Allah ka nemi biyan bukatar ka shine wato ka kama abin da yake dahir Allah ya ce wasbir nafsaka
ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la tadu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tudi man ghafarna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu hurda
Ubangiji ya ce wasbir nafsaka ya Muhammadu ka tsare ranka ka ba wa ranka hakuri ta zauna ma alladhina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke bautawa Ubangijin su bil ghadati wal ashi safiya da marece yuriduna wajhahu ba abin da suke nema wato sai yaddar Allah ai su bukatar su Allah ya yadda da su ba wai neman dadin duniya ba su ne talakawan sahabban manzon Allah Allah ya ce wala ta'du aynaka anhum kada ka kauda fuskarka ga barin su kada ka kauda kanka ga barin su turidu zinatal hayatid dunya kana nufin adan rayuwar duniya Allah ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ka bi wanda zuciyarsa taraf kana gabarin mu taraf kana gabarin ambatan mu wata ba hawahu ya bi san zuciyarsa ya fara shirka wa kana amruhu furta al'amarinsa kuma ya zama wato barnasaccen al'amari Allah madaukakin sarki yayi magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami suka ce a lokacin da wato waɗansu daga cikin mutanen Makka suka je malai yana cewa Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa la tansarif aynaka anhu kada ka juya fuskarka ga barin waɗannan talakawan sahabbai halaka unika taliba zinatar duniya kana neman wai adan duniya shine bi mujalasatul agniya wai dan kana nema ka zuka zama da mawadata su waɗannan ka kyamaci zama da su wasubatu ahlid duniya kana so kai abota da mutanen duniya aka ce wannan magana ana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ana maganan ba shi kade ba kowa ma da yake da wannan siffa ta addini to kada ya ce zai kyamaci wato mai karamin karfi wanda yake bawan Allah mai yi wa Allah biyayya ya kai hankalinsa kan wanda yake mawadaci wanda yake kuma fajiri ne aka ce an yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk da cewa manzon Allah Allah ya bashi isma masumi ne ba zai saba wa Allah ba Allah ya riga ya kiyaye shi amma Allah ya masa wannan magana ne saboda su talakawan sahabban a ba su hakuri wato aka ce tasliyatul lil fuqara'il muslimina dan ba su hakuri ne sannan kuma a sa zukatan su samu nutsuwa malam yake cewa wannan hadisi wannan magana ta faru a lokacin da wasu jama'a suka je wajen annabi sallam daga cikin su akwai Uwainat bin Hisnin duk da ya musulunta daga baya kuma ya kyautata musuluncin sa da kuma al-Fazari ana masa laqabi Uwainat bin Husain al-Fazari sun je wajen manzon Allah sallam kafin shi Uwainat din ya musulunta tare da wasu jama'a daga cikin sai suka samu manzon Allah daga yana cikin wasu daga cikin talakawan sahabban sa yana zaune akwai Salman al-Farisi a lokacin shi Salman din nan wato ya sanya wani mayafi na fata jimammiyar fata ce ya rufa a kansa to da yake nan tana da zafi ta yi gumi kun san kirgi in ta yi gumi sai ta rika tsami wato wannan fata din sai tana tsami haka ya rufa ta a kansa ya lulubu to ya yi gumi haka yana dugowa sai wannan karnin yana fitowa daga jikinsa to su kuma wayan sun zo zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a hannunsa yana tare da wani kum wanda yake ta dandagata in ta manne masa jikin wuya sai ya dandagata sai shi Uwainat yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yuzi kariyu haula ya ziyar rasulullahi warin wayannan mutanen baya cutar da kai sai sabon manzon Allah talaka hansa haban nan fa shi uye na takafin ya musulunta yake ga manzon Allah wannan tunda yazo yana so ya magana da shi manzon Allah kuma in manyan makkan nan sun zo yana so su musulunta domin akwai wata fa'ida da yake hange akan in sun musulunta ko babu komi talakawa sabon nan ba za a cutar da su ba yawa domin ka samu wani jigo a cikin tafiyarka ya fi ka ɗebi wasu kananan da dan mutum ɗaya sai zo ya baka gudumawa da mutum ɗari ba su iya baka irin wannan gudumawar ba saboda haka shi yasa in ya ga wani babba daga cikin mutanen makka ya zo yakan ba shi kulawa sosai dan ya musulunta to Allah ko babu ruwansa saboda Allah ya sani wannan shi ma manzon Allah dan Ubangiji bai sanar da shi gaibin mutumin zai musulunta ko bai musulunta ba shi yasa yake kwadayi a musuluncinsa amma shi Allah ya sani a iliminsa na gaibi cewa wannan Allah zai masa gamlakatar musulunci ko ba zai masa ba saboda haka sai ya hana wato waye katse manzon Allah daga barin wayannan din to shine sai yake cewa wai amma yuzikari wa haula wan walin wayannan mutanen baya cutar da kai wa nahnu sadatu mudhar wa ashrafa mu mune shugabanni a cikin ganuwar mudhar a cikin kabilar mudhar mune shugabanni ba za mu jira din zama da irin wayannan tare ba in aslamna tusallimu nasu in muka musulunta mu yadda muke je musulunta mutanen mu duk za su musulunta wa kana shi hunai wato na tsallake ko amma wa ma yamna umma min ittiba'ika illa hawla mu ga amma gaskiya Muhammadu ba komai yasa mu ba za mu musulunta mu bi ka ba sai saboda wayannan kazaman da kake zaune da su sai yake ce masa wato ko fanahum anka hatta na tabe ko dai ka kore su su bar gunka mu mu bi ka au ij'alna majlisan walahum majlisan ko ka sa mana lokacin zama da mu da lokacin zama da su daban-daban mu za mu musulunta za mu bi ka kuma in mun musulunta za ka samu jama'a saboda haka tunda jama'a kake so yanzu mutane da yawa za su musulunta musamman ma a kabilar mudar amma ba za mu zauna da wayannan ba ko ka sa mana lokacin zaman mu da namun mu da kai daban ka su zo gurin ko kuma lokacin zaman su ko kuma su din ka sallame su mutum da zamu musulunta a muwa min ishe ka wa kana salama ba da zalika wa sunna islam mala yake ce amma shi waye na tabini sunna ya musulunta daga baya kuma ya kito ta musuluncin sa saboda bai kamata in bai kawo wannan magana ba za a kalle shi ai masa wancan kallan a lokacin da yazo gurin manzon Allah yana mushriki amma daga baya kuma Allah masa gamlakatar shiga musulunci shi dai uye na to ya musulunta kuma ya gyara musuluncin sa saboda haka a lokacin da aka ji yakin Hunain ai shi yana kafiri a lokacin to yana daga cikin mutanen da manzon Allah ba su kyautar raƙuma hakurin wanda Allah ya kira su mu'allafatu qulubuhum shi kadai raƙumi 100 aka bashi da yake jagora ne a cikin mutanen sa manzon Allah ya dauki raƙumi 100 ya bashi a dalilin sai musulunta kuma mutane da yawa suka musulunta saboda haka da wannan magana sai Ubangiji ya saukar da wannan aya Allah ya ce wasbi nafsaka ya Muhammadu bar wayancan mutanen ka hakurtar da ranka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuridun tare da mutanen da suke bauta wa Ubangiji su safiya da marece ba komai suke so ba su ma su zuwa kasuwa su nemi kudin ba su zuwa sai su noma su samu kudi to amma sun hakura da noma sun hakura da kasuwanci sun zaura kullun a gidan manzon Allah aikin su alqur'ani ya sauka su haddace sai in za a fita jihadi kurin su su fitar je su ba da rayuwarsu don ɗauka addinin Allah na shi ne Ubangiji yake cewa wala ta'du aynaka anhu kada ka yadda ka kaula fuskar ka gabarin su turidu zinata hadid dunya saboda kana nufin wayancan mutanen wanda rayuwar duniya ne wato ta dame su Allah ya ce wala tudi man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ka bi wanda zuciyarsa ta rafka na gabarin ambaton mu wata ba hawahu ya bi san zuciyarsa wa kana amru furta lamar sai zama wato israfan barna ne aqul haqu min rabbikum
wa qul la haqu min rabbikum
na'am
man shaa falyumin wa man shaa falyakfur inna atayna lirrajulina thara ahana bihim thuraduha wa idza yisu yaghu bima in kalmuhul yajawluju biza sharabu wa salmu tabaka
Ubangiji yace wa qul la haqu min rabbikum ka gaya musu wato ka gaya musu ko ka gaya ma wannan mutumin da yake so ka kori sahabbanka masu bautar Allah safiya da marece, sannan in yana so ya zauna da kai ko in zai musulunta sai ka kore su, ka gaya masa alhaqqu min rabbikum, gaskiya daga wajen ubangijinku ne. Faman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya zo ya imani, wanda ya ga dama ya je ya shiga barkafircinsa. Amma ba za ka kori kowa ba, duk wanda yake so ya zo ya shiga addini ya shiga addini dan Allah, ba zai shiga addini dan wai sai an zauna da shi shi ba tare da an zauna da sauran talakawa ba. Aka ce wannan tahdidi ake musu. Allah ya ce ka ce musu inna atadna lizalimina naran, wanda ya ga dama ya musulunta, wanda ya ga dama ya kafirci. Amma dai ka ce musu mun tana da makafire naran, gidan wuta a hatsa bihim suradiquha, wanda shamakinta zai kewaye su. Wa in yasagi su igazu bima'in, in har suka sha kunan wuta za su nemi taimako kishirwa ta dame su a basu ruwa a gidan wuta. Allah ya ce yugathu bima'in, za a basu ruwa kalmuhul kamar narkakkiyar dalma, ya shawiru wujuhu, da sun kai fuskar su za su sha, fuskar za ta kwaye saboda tsananin zafi, ma'ana idza qaruba ilaiha, in sun yi kusa da abin sha. Allah ya ce bi'sa sharabu, tir da irin wannan mummunan abin sha, abin shan yan wuta. Wa sa'at murtafaqa, tir da irin wannan masauki, gurin hutawa da za a saukar da wato yan wuta. Da murtafaqan guri ne inda mutum za a tausasa, kamar mutum ne ka yi bako ka zo ka kawo shimfiɗa katifa, ka sa masa ka kawo bargo mai kuliya, ka sa ka kawo fulo ya zo ya zauna yana ɗan jin laushi, ko ka zo ka aje shi a kujera mai laushi, shi ne wato wuri murtafaqan, guri mai taushi inda za ka sauki bakonka. To har su ma muminan da Allah ta'ala ya ba su gidan aljanna ɗin, cewa wa hasunat murtafaqa, ko ba haka ba? Allah ya ce madalla da masauki na mai tausasawa na ɗan wuta, kuma aka ce wasa'at murtafaqa, wadai tir da mummunan masauki wanda za a sauki wato ɗan wuta, shi ne masaukin da za a sauki mutum wuta tana kona shi. Don in an ce as-suradiqu, da Allah yake cewa wato a hada bihim suradiquha, shi ɗan wuta in an sa shi a wuta, shimfiɗar ta wuta ne, katangun ɗakin da za a sa shi duka na wuta ne, rufin ma na wuta ne, mun gane ko? Dakin ɗin ƙasan na wuta, shimfiɗar da za a dora shi a kai ta wuta, katangun da suka kewaye ɗakin nasa na wuta, rufin na wuta. Shi yasa sai Allah ya ce wa sa'at murtafaqa, tir da wannan masauki, mummunan masauki wanda za a sa wato ƴan wuta, Allah ya kiyaye mu. Malam yake cewa da Allah ya ce a hada bihim suradiquha, wannan siffa ce ta irin wutar da za a sa musu, wato an ce shamaki, saboda duk abin da zai tsare ka kar ka fice, shi yake cewa shamaki yayi ko? Yawwa, garun da zai tare nan, da garun da zai tare nan, da garun da zai take shi ne Allah ya ce a hada biha suradiquha, wato shamakin wuta ne zai tare ƴan wutan ta kowane gefe. Suka ce ko kuma suradiq din kinaya ake da katanga ta wuta, saboda hadisin da yazo manzon Allah yake cewa kasar gidan wuta kasa ce wato ta dalma, dalma ce wanda ta sha wuta ta jajajir, anan za a sa ɗan wuta. Hidanu ha min nuhasu, katangar da ta kewaye ita kuma wato ta dalma ce, ita ma wanda ta sha wuta, rufin na kibriti, da kibriti wani sinadari ne mai saurin kyastuwa da wuta. Sannan kuma wato dutsen da za a saka, dutse ne na wuta da wato wanda za a sa ana hura wuta da shi, ana jefawa a cikin ɗakunan nasu yana kama wuta, da Allah ya ce waqudu hannasu wal hijara, abin makamashinta da ake hura ta da ita su ne annasu wal hijara. Saboda haka in an hura wutar sai dukka da ginin da rufin da shimfiɗa da dakin ɗin ƙasar ɗakin duk sai su zama wuta, duk sai su zama wato wuta. Ajarana Allahu minha bimannihi wa karamihi bijahi sayyidul karim. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu a wannan mummunar azaba. Allah madaukakin sarki ya sa tsakanin mu da ita jin labarin ta cikin alqur'ani mai tsarki. Amma muna roƙon Allah abinda mu karanta daidai. wannan ai kamar gaba ne ko ko ce dan kan nusu to muje to karanta muje karanta
mu inna allazina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala
na'am ubangiji yace inna allazina amanu wa amilus salihati lalle wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba za mu tozarta aikin wanda yake kyawun aiki ba ma'ana indai mutun ya yi kyawun aiki wato ubangiji zai bashi lada ana nufin nusibuhum bima tadammanu ubangiji zai ba su lada kuma ma wato zai ninninka musu ulaika lahum jannatu adani suna da aljanna wadda take ta zama ta jarimin tatimul anhar wanda korama ke gudana a karkashin katangunta yuhallawna fiha min asawira za a sa musu kayan ado na munduwa wanda take min zahabin ta dinariya walbasuna siyaban kudran min sundusi za a sa musu tufafi korra daga sundusi da istabraki ubangiji yace muttaqina fiya alal ghaiki za su gincire wato cikin kishin gida a gidan aljanna akan gadaje na gidan aljanna Allah yace ni'imat thawabu madalla da wannan sakamako lada da Allah zai ba masu aiki mai kyau wa hasunat murtafaqa kuma gurin hutawa gidan aljanna wato yayi kyau Allah ba mu gidan aljanna isa an ce ma kabari mu tashi innal ladina amanu shine maganar hada take
eh na'am
alhamdulillah muna ji muna da tambaya ko to za mu dubi an tambayoyin da yake suna da yawa da za mu dubi abin da ya sawaka a wannan mai tambaya yana tambaya shin malam ana sujjaran alqur'ani idan ana karatu sannan an ce akwai inda sujjaran ba dole bane to ina so in gane inda za a yi sujjadan da yake wato guda nawa ne inda za ka yi sujjada ko kana karatu ko kuma kana karatu sallah sujjadan alqur'ani sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada ya kuma karantar da al'umma sayin sujjada in sun zo wa'annan wuraren amma kuma ba kowane gurin sujjada ne ake yin sujjada din ba akwai wurare wanda suka tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada cikin alqur'ani ina jin za su kai kusan